sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. Cyclo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamun ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Lord da kuma Niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a babban rana 25 ga watan Agusta na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC, tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim, a ba mu kanun labarai.
To, a kasar Angola, jami'a mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na kurkun da aka kada. Manzan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a kasar Sudan ta Kudu ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa kasar na fuskantar barazanar fadawa cikin rikici mai tsanani. Sannan wani karamin jirgin ruwa mai dauke da mutane wato 100 ya tuntsire a kasar Brazil jiya Alhamis, inda mutane akalla 18 suka mutu.
To, Allah ya kyauta, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gamayyar kungiyar matasan arewacin Najeriya sun dage wa'adin da suka baiwa 'yan kabilar Igbo, ko me yasa?
To, yanzu manya suka sa a gaba da ita gwamnatin tarayyar Najeriya da wasu kasashe, ma wasu ambasadoji na su kasashen Jakadu, na su kasashen duniya, duk sun neme mu.
A can jihar Taraba, ko mataimakin shugaban kasar Najeriya ne Yemi Osinbajo ya kai ziyara, kuma har yayi wa jihar Albishir.
From building the road to link one agricultural hotbed to another.
Professor Osinbajo yace na gamsu da ayyukan da gwamna Darius ya dukufa wajen aiwatarwa.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki tare da Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. A kasar Angola, jami'a mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na kurkun da aka kada, wanda aka fitar jiya Alhamis a cewar hukumar zaben kasar, wadda nan take ta fuskanci jiya daga jam'iyyun adawa. Hukumar zaben kasar ta ba da sanarwa da daren jiya Alhamis cewa ya zuwa yanzu jam'iyyar fafutukar jama'a ta 'yantar da Angola MPLA a takaice ta samu sama da kuri'u 64 cikin 100 na zaben da aka yi ranar Alhamis, wato Laraba. Mai magana da yawun hukumar zaben Julia Ferreira ta shafi wajen sa'a guda tana karanta sakamako daga larduna ɗaya bayan ɗaya. Babbar jam'iyyar adawa ta haɗa kai don cikakkiyar yantuwar Angola, UNITA a taƙaice, ta ce alƙaluman da ta tattara na nuna sakamakon da ya bambanta da na hukumar. Sakamakon da hukumar ta bayar na nuna cewa jam'iyyar ta UNITA ta samu kashi 24 cikin 100 ne kawai.
Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Sudan ta Kudu ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙasar na fuskantar barazanar fadawa cikin rikici mai tsanani, muddin ba a warware wasu manya-manyan matsalolin gabanin zaben da za a gudanar ba. Akwai yawan fadace-fadace a nan da can, da kuma yawan taɓarɓarewar tsaro a faɗin ƙasar, a cewar Nicholas Hayson ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa tattaunawar da muke yi da masu magana da a madadin Sudan ta Kudu, ciki har da ɓangaren adawa, na nuna cewa abin da ke faruwa a fagagen daga da suka haɗa da kwasar ganima na daga cikin abubuwan da ke ingiza gwamnati da 'yan adawa. A watan Mayu, gwamnatin shugaba Salva Kiir ta yi shelar tsagaita wuta na ƙashin kanta da kuma sakin fursunoni. To, sai dai amma ba a mutunta tsagaita wutar ba, an ci gaba da ɗaukar matakan soji a yankin Upper Nile, a yayin da kuma ake ci gaba da fama da rashin tsaro a sauran yankunan.
Wani ƙaramin jirgin ruwa mai ɗauke da mutane 100 ya tuntsire a ƙasar Brazil jiya Alhamis, inda mutane aƙalla 18 suka mutu. Wannan shi ne karo na biyu da aka yi mummunan hatsari a ruwan yankin a wannan satin. Hukumomin sojan ruwan Brazil sun ce jirgin ruwan ya nitse ne yayin da yake gita mashigar ruwan All Saint, daura da gabar birnin Salvador, wanda shi ne hedkwatar jihar Bahia. Wasu sojojin ruwa sun ceto mutane 21, haka zalika wasu masu ƙananan jiragen ruwa masu zaman kansu sun taimaka wajen ceto wasu da ba a san adadin su ba a baya cikin wannan satin hukumomin jihar yankin tsakiyar fara sun tabbatar da mutuwar mutane 21 bayan da wani karamin jirgin ruwa ya nutse a cikin kogin Zin da daren ranar Talata
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar wasu 'yan jam'iyyarsu ta Republican wannan karin ya cicike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin ƙasar za ta iya ci a majalisance. A jerin sakonnin Twitter da ya aika, Trump ya cicike shugaban masu rinjaye a majalisar Mick McConnell da kuma kakakin majalisar wakilai Paul Ryan saboda makalbatun iyakanta bashin da kuma kudurin doka na taimakon tsoffin sojoji. Muddin majalisar bata kara iyakar bashin da gwamnati za ta iya ci ba zuwa ƙarshen watan Satumba, gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan kuɗin wasu daga cikin abubuwan da ta saya ba, alamarin da wasu ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin zai iya haddasa matsala. A gefe guda kuma dole ne a amince da kudin dokar ci gaba da gudanar da gwamnatin, koda kuwa kuɗinta ya ƙare zuwa ran 30 ga watan Satumba ne.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi jiya Alhamis cewa yayin wata ziyarar da ya kai Ukraine cewa gwamnatin Trump na kan nazari kan koshin ta bayar da gudummawar makamai ne ga ƙasar ta yaƙi da yaƙi ya daidaita. Da aka tambaye shi ko baya ganin Russia za ta ga hakan a matsayin barazana, sai Mattis ya ce ai makaman kare kai ba su yin takala sai ko idan sun fuskanci takalar ka. Gwamnatin Amurka da ta gabata na mai ra'ayin cewar sayar da makaman kare kai ga Ukraine na iya harzuka Russia. To amma jami'an gwamnatin Trump sun sake waiwayar wannan batun da a baya aka yi watsi da shi.
Jami'an gwamnatin Venezuela sun katse shirye-shiryen gidan talabijin din Colombia mai suna Caracol, suka kuma yi barazan ɗaukar matakai kan kafafen sada zumunta da ke kasar a ci gaba da kokarin da gwamnati ke yi na sa ido kan irin labaran da ake yadawa. Hukumar gidan talabijin din na Caracol ta tabbatar da katsewar ta kafar Twitter jiya Alhamis, ta kuma ce shugaba Nicolas Maduro ya kaddamar da zafafan matakai kan gidajen jaridun Colombia yan sa'o'i gabanin daukar wannan mataki. Caracol ta shiga sahun jerin kafafen labaran kasashen waje waɗanda aka katse su a ƙasar ta Venezuela, ciki har da CNN mai hedkwata a Amurka, wanda Maduro ce suna ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga gwamnatinsa. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu faro da batun dage wa'adin da kungiyar gamayyar matasan arewacin Najeriya suka yi baiwa 'yan kabilan Ibo da ke zaune arewacin Najeriya, ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matasan arewacin Najeriya sun dakatar da umurtar 'yan kabilar Ibo su tashi daga arewa su koma yankin su na kudu maso gabashin kasar zuwa 1 ga watan gobe. A wani gagarumin taro a Abuja, haɗaɗɗiyar kungiyar matasan ta ce ta ɗau wannan matakin ne saboda kiraye-kiraye da dattawan yankin suka yi da kuma 'yan kabilar Ibo masu son zaman lafiya da cigaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar ƙasa. Ɗaya daga shugabannin matasan, Nastura Ashi Sharif, ya ce sun daidaita da kungiyar gwamnonin arewa kan wannan lamari in ka ɗebe gwamnan Kaduna Nasiru Rufa'i da ya ce ma a damƙe su, sannan ko sun kafa wasu ƙa'idoji na janye wannan wa'adin. Dojin sun hada da kama shugaban kungiyar rajin kafa Biafra Nnamdi Kanu, gudanar da zaɓen raba gardama kan Biafra, rufe duk shagunan sayar da kwaya da ake zargin Ibo na yi a yankin arewa, da kuma hukunta duk masu furta kalaman kiyayya.
Har iyayen mu suke zagi. Misali, kaji mutum yana zagin shi Usman Danfodio, me hada shi Usman Danfodio da wata Najeriya? Ya ma san Najeriya, ya ma san zai wata Najeriya shi. Amma kaga zagin maki, amma ka gaya mai inda ka ji wani Bahaushe guda ɗaya mutumin arewa fito ya zagi Awalawo, ko ya zagi Namda Zakiyo, ko ya zagi wani wanda yake kamar wani jagora a wajen mutanen kudancin Najeriya. Ba ma yi mu, mu akwai, ba mu bai mana tarbiya ta cin mutunci da zagin mutane ba. Amma ana zagi nami iyaye. To wannan awwan su ya dame mu, kace to tunda abin ya zama haka, gara a ba su kasar su tafi. To yanzu manya suka sa a gaba da ita gwamnatin tarayyar Najeriya Najeriya da wasu kasashe ma wasu ambassadoji na su kasashen Jakarta na su kasashen duniya duk sun neme mu tunda dai ku mun fuskanci mutane ne wayayyu masu ilimi gogaggun mutane ku dauke wannan wa'adi da kuka bayar.
Sunana Tasiu Muhammad Fantami, ni ne coordinator na Northeast. Shi kanun da yake magana ikirarin Biafra ai bai san Biafra ba, bai ma taba ganin ta ba tunda in ka dauki shekarunsa yana kasa da shekara 40 ne, Biafra kuma 50 da ne.
Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya Kashim Shettima da ya halarci taron ya ce matakin shine mafi ala.
Sun nuna kauna ga kasar mu kuma sun nuna daraja ga mu shugabannin su. Don abin nan yayi mana matukan farin ciki. Ba don komai ba ka raba mu daga fitina insha Allah.
Malaman addini irin su Sheikh Abdullahi Balalawo sun yi fatar da tawon kabilar Ibo za su ja kunnan masu rajin aware.
Saboda haka waɗanda suke tunanin cewa lalle ba su yadda da irin abin da su kanu suka dauka ba su ma abin a yaba musu ne. Kuma ina fata shugabannin su za su tsaya tsayin daka su ga cewa wannan muradu da ake tayawo da shi bai kai ga ainihin wato kai ga cin nasaran abin da suke so su kai ba. Saboda haka zaman mu kasar Najeriya muna da mabambanta addini, addinanmu ya umarce mu kowanne da zaman lafiya.
Wasu daga 'yan kabilar Ibo mazauna arewa sun halarci taron da nuna ba za su tashi ma daga arewar ba.
Sunana Chief Odum Onibo. Mu a Kano muka gire ma nan muka yaure nan kuma muka nemi abinci. Ba mu da wani waje na zama ko kuma na nemi abinci. Ya'yanmu ma a can muka haife su.
Dan wasan Nollywood Kenneth Okonkwo da wasu 'yan Ibo sun nuna farin ciki ga matakin. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a can jihar Taraba Sanusi Adamu ne ya aika muna da rahoton ziyarar da mataimakin shugaban kasar Najeriya ya kai a jihar Taraba kuma har yayi wa jihar wani albishir. Ga Sanusin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnatin tarayya za ta maida wa kowace jiha kudin da ta kashe wajen kammala manyan ayyuka mallakar gwamnatin tarayya domin kyautata rayuwar al'ummarta. Mataimakin shugaban kasar Najeriya ya furta haka ne yayin kaddamar da hanyar Jalingo Kona Lau da gwamnatin jihar Taraba ta gina lokacin da yake maida martani ga bukatar da gwamnan ya gabatar na gwamnatin tarayya ta mayar mata da kudi naira biliyan 1 da miliyan 310 da 1,655 da ta kashe wajen kammala aikin hanyar.
And this is why I am particularly impressed with what His Excellency the Governor is doing here, looking at the various opportunities in agriculture and trying to provide the facilities, even building the road to link one agricultural hotbed to another.
Farfesa Osinbajo ya ce, na gamsu da ayyukan da Gwamna Darius ya dukufa wajen aiwatarwa, musamman a fannin gina hanyoyi da kyautata ayyukan noma irin na zamani. Gwamna Darius Dixon Ishaku na jihar Taraba ya fada wa bakon nasu cewa daga watan Mayun 2015 kawo yanzu gwamnatin sa ta kashe sama da naira biliyan 30 kan gina hanyoyi 13 mallakar gwamnatin tarayya a garuruwa da kauyuka 22 kudaden da inji gwamnan idan aka maida wa jiha za su taimaka wajen samar wa jama'a muhimman abubuwan more rayuwa. Baya ga aikin hanya, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kaddamar da aikin sabuwar fasahar samar da ruwan famfo mai amfani da katin ATM da manyan lambunan zamani na greenhouse da jihar Taraba ta tanada kan kudi naira biliyan 6.8 da kuma sama da naira biliyan 2. Ga bayanin da gwamna Darius Dixon Ishaku ya yi wa muryar Amurka kan waɗannan ayyukan biyu.
Mun shiga mun yi babban contract na kusan biliyan 6.5 wanda har muna ganin 2030 ba za mu samu wani matsalan ruwa a garin Jalingo ba. Za mu rika samu miliyan 75 kowane rana liters 75 million liters per day. Kuma wannan muna ganin zai isa garin kuma zai rike manyan kamfanoni wanda za su shigo nan garin su yi kamfani kaman su vegetable, su tomato, su cucumber, su cabbage, su lettuce. Yanzu mun zo da wannan greenhouse din kowane lokaci zaka samu wannan abincin isheshe. Yanzu mun fara kai su Port Harcourt da Lagos da Abuja. In Allah ya yarda za a fara daukan su ma da jirgi daga nan har Lagos, jirgin sama.
To ko me jama'ar jihar Taraba ke fadi kan ayyukan da gwamnan jihar Taraba ya aiwatar musamman a fannin bunkasa ayyukan noma?
Suna Siyam Salzaman Adamu ne Taraba State Chairman na Ofa. Kada ya bi ya kirkin avenue na employment of da zamu samu export da su mani wannan abun din import zai ga mu ko shi ya karamin kudi da ba wanda zai bukata mu na aikin mu a karaba.
Daga bisani mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Osim Bajo ya gana da bangarorin da tashi-tashin hankulan tsaunin Mambila ya shafa a asirce don neman hanyar warware rikicin. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi dake. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A saboda muhimmanci da kuma alfanun dake tattare da shayar da yaro da nonon uwa maimakon na nasara, har yanzu muna tare da Dr. Rukayyawa Mako, ƙwararriya akan lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, wadda wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya hira da ita akan alfanu da kuma muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa. A ci gaba da wannan hirar, Dr. Rukayyawa Mako ta ce ya kamata
a ci gaba da shayar da shi har zuwa tsawon shekara 2 ko fiye, sannan kuma a hada bayan wata 6 za a iya hada mishi wani abinci na gida. Abin da ya sa da ce na gida
kamar kunu kenan.
Yawwa, kamar kunu tsaftatacci. A tabbata an bashi abinci tsaftatacci, kunu dan yan damin nan, dan shinkafa, dan wake, a dan dafa shi a yi faten shi. Abinda ma'aikatan lafiya mataki na farko na muke kokarin yi shine muna kokarin nuna mu mata su yi amfani da abincin mu na gargajiya na gida wanda muke da shi, da yadda za su sarrafa shi su ciyar da yaran su ba tare da sun sayi na gwangwani ba ko na kasuwa ba. Nama, ki tafasa nama, idan kika tafasa nama da gishiri kadan ba tare da albasa ko kayan kanshi kayan yaji ba, ruwan tafashan naman ki dauka kina ba danki da cokali da kofi, a kofi ko a plate da cokali kina dan bashi yana surba bayan wata 6 kida bashi wannan da shi da wanda ya ci nama daidai. Idan kika dafa waken ki kin nannaga shi in ma zaki iya ki sa maburki ki burka shi, in da ni ma in kika dafa ki sa maburki ki burkata, kina diba da cokali kina bashi yana dan surba yana dan surba har ya kushi. In ya kushi ki bar shi, baya bukata abincin gwangwani.
Dr. Rukayya, bari mu koma kan maganar su matan kansu. Waɗannan labarai kuke samu ne yasa wasu daga mata ba sa son su shayar da ƴaƴansu nonon su?
A hakikatan gaskiya bincike ya nuna cewa mata na karkara sun fi shayar da ƴaƴansu nono fiye da matan birni. Matan birni waɗanda suka waye nan suka yi makaranta, ko dai zaka gansu kullun su suna da abin da zai sauri, nake zan je aiki, zan yi wannan. Sannan kuma baya ga haka ana tunanin zan yi kwalliya, zan gyara jiki, zan tsaftace, zan yi waye, ni ba na son nono na ya fadi, kaza, duk wannan yana daga cikin abin da an ka samu dalilai na hana su abin nan. Wasu kuma kadan daga cikin su kan ce ni miji na nuna mini baya son nono na ya fadi koko kaza ko nono na ya abin nan, duk wannan labari ne. Shi yasa nace muna neman maza yanzu su zo su shiga cikin harkokin sha'anin haihuwa na mata, su rinka raka matan su wajen awon ciki, su zauna a gefe daya, su jifa abin da ake fada mu mata a lokacin daukan ciki har zuwa haihuwa, dan saboda su ji wannan hudubar, dan su san cewa ba wai mace kadai bane sha'aninta in ta dauki ciki da kuma haihuwa da kula da jariri. A kasashen da suka girma suka abin nan kasashen Turawa waɗanda suke sun san abubuwa har suna ba da hutu ma namiji wanda suke kira paternal leave. Je saboda ya taimaka ma mata a gida a lokacin da ta haihu. To waɗannan matan masu kuma cewa ba su share da nonon nan fa su fa gane cewa ba za ki iya hana abin da Allah ya shirya ba. Saboda me? Saboda ko kin shayar da nono ko baki shayar da nono ba, Allah shi ya yi kurciya, ya kuma yi ciyo, ya yi lafiya, ya kuma yi tsufa. Sannan kuma shayarwan nan in sun gane mata kamar yadda na faɗa can baya, yana sa mace kibanta ta ragu. In kina shayarwa, duk wani kitsan da kika tara a jiki zai narke. Idan ya narke to sai kiga kin yi gayanki tsaf-tsaf-tsaf, miji ya gani, ya ga sha'awanki.
Wato dai dokta ya nuna su ma maza suna da hannu a wannan lamari na kin shayar da yaran nan.
A hakikan gaskiya suna da hannu daga ciki, saboda duk wata mata mai cewa ni ban son nono na ya fadi, ina son in yi gayi, ina son in yi wani, don wa ake yi? Saboda maza.
Wato yawwa dokta Rukayya, mu tabo mana wata magana da kika kawo. Ko da yake abun guda biyu ne, kin ce ma wannan shaharwan kan kare mata daga cutar kansa ko kuma ce daji, ya kamata ai karin bayani saboda mata su fahimci wannan.
A hakikatanin gaskiya kansa shayar da yaro nono kamar yadda na faɗa can baya, ya kansa kitsin da aka tara a jiki ya narke. Idan kitse dama yawan taruwan kitse a ci abinci, kitse ya taru a jiki, akwai abin da ake kira oxidant. Wasu sanadarai ne waɗanda in an ci abinci jiki yakan tace, yakan tace ta fitsari, oda ta kan tace ya fita ta fitsari, wasu kuma hanta ta kan tace da kuma hanji su kan tace ya fita ta kashi. To kaɗan kaɗan da ke raguwa yana ƙaruwa, kitsen nan ya taru ba zai bar shi ya fita ba. To tunda kitse ba zai bar shi ya fita ba, ya taru a jiki, don haka sai kaga mace ta fi samun risk na samun ciwon ko diabetes, ciwon suga kenan, da kuma ciwon hawan jini, da kuma ciwon kansa. Kansan nan kuma da ta nono, da ta koda, da ta hanta, da ta mahaifa, da ta kwan haihuwa, wato ovary. Duk saboda kitse ya lullube su, ya taru, baki shayar da nono ba, kin zauna ki ci abinci ki yi kusa. A kula a ba yaro nono, wannan yana taimaka kwarai da gaske wajen kare cututtuci ba na kansa kadai ba, har da hawan jini da ciwon suga.
Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, za mu fara ne da tambayar Malam Sa'idu Abdullahi daga Damaturu, jihar Yobe, wanda a makon jiya ka amsa masa ɗaya tambayar da yi. To likita, ciwon sukarin nan ina ganin ana yawan dan ka sha bayyanawa. To amma gashi shi dai wannan mutumin da ka ansa tambayar shi ya yi tambaya akan cewa me ke kawo ciwon sukari ne.
To akwai abubuwa da ke kawo ciwon sukari, akwai abubuwa da yawa. Na farko, dan su aka haifi yara waɗanda ba su da wannan ƙwayar halitta wanda ake kira pancreas din nan kenan. Ba ta kwarma wanda ke fitar da shi wannan ƙwayar halitta da ke narkar da suga ɗin. Kuma waɗansu mutanen ba su so manyanta wani abu kan faru sai su samu wannan ciwo. Kuma waɗansu kamar mata masu juna biyu, suna juna biyu wani lokaci suka samu wannan irin ciwon sukari ɗin. Kuma waɗansu kawai domin waɗansu abubuwan da suke faruwa a rayuwarsu suna iya samun wannan ciwon sukari. Amma in aka gane abin da ke faruwa, ana iya ba mutum magani.
Ana iya gado
in dai kamar dangoginka suna da shi, yawanci in baka yi sa'a ba kana iya samu, amma ba kowa da aka yake, ba kowa ke gadonsa ba.
Amma dai akwai wani a cikin iyali ko danginka,
Yana yiwuwa kai ma ka kamu da ita.
To ciwon sukarin akwai wanda ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba?
to kuma waɗanda aka haife su da ba su da shi wannan ƙwayan halittar da ke fitar da shi wannan abin da ke narkar da sugarin insulin, to su irin waɗannan yawanci sai dai kawai su aita su ta allura maganin iya rayuwarsu. Amma yanzu da ilimin kimiyya ana yanzu ana gwada dasan shi wannan ƙwayan halitta din.
To
kuma kamar mata masu juna biyu wani lokaci in suka haihu to wannan ciwon sukan yakan rabu da su.
To idan suka haihu sai su rabu da ciwon.
Sai su rabu da ciwon domin wannan ciwon ana kiran shi ciwon sugari domin juna biyu.
Domin juna biyu.
Wanda ake kira da turanci gestational diabetes ake kiran shi da turanci.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To shi ma dai Malam Hudu Muhammad Bello a mai bakin mai a can bakin kogin Donga. Shi ma ya yi tambaya game da ciwon sukarin to tunda ka ansa kenan. To ko da yake shi Malam Hudu Muhammad din ya sake wata tambaya.
To
yana son a mishi bayani akan ciwon hawan jini.
To ciwon hawan jini akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon hawan jini su ma. To kaman yawanci masu ciwon sukari din nan ba ya sa wasu ma suna ciwon hawan jini. Kaman kuma mata masu juna biyu din wani lokaci domin juna biyu din suna iya samun ciwon hawan jini. Wani lokaci kuma akwai waɗansu mutane waɗanda yanda yanayin suke canzawa suna da kaman suka yi ta ƙiba. To shi ma wannan jiki in jikin mutum ya yi abin da yana iya samun hawan jini. Wani lokaci kuma damuwa da yawa yana kawo shi hajiya.
To kaman mata masu juna biyu ne idan sun haihu za su rabu da ciwon hawan jini?
Yawanci in suka haihu suna rabuwa da ciwon jini amma suna su hatsarinsa shi ne in suna juna biyu din dole a ba su maganin da zai saukar da ciwon jini hawan jini din. Domin wani lokaci ba haka yana iya sa su yi bari ko wani abu saboda haka dole a lura da su wanda ake kiran shi pre-eclampsia da turanci kenan amma su ma dole a lura da su. To kuma irin waɗanda suke samuwa domin ko damuwa ne ko wani abu to su kuma waɗannan in suka daina waɗannan suna iya yana warkar da su. Kuma akwai waɗansu kawai ciwon kawai suna ciwon hawan jinin kuma ba wani dalili
ba damuwa ba abin da kawai Allah ne ya dora musu.
Kuma akwai waɗansu kuma waɗanda suke da in dai kana da ƴan uwa za ka iya gadon su waɗansu mutane ma haka yake faruwa da su.
Amma da masu ƙiba in suka rage ƙiba za su ji sauƙi.
Shi yasa an ka rike ƙiba kuma ka rinka cin rage cin maiƙo da sauransu. To in kai waɗannan ka rike ƙiba ɗin sai ga yawanci ba sai ka sha wani magani sai ka warke ma.
Saboda haka akwai ciwon hawan jinin da kawai sai dai mutum ya ta ba shi magani kamar wanda ka ce ba wani dalili kawai suna yi ne.
Akwai waɗansu suna da ciwon hawan jini ba wani dalili to irin waɗanda su ta shan magani kawai.
Har iya rayuwarsu. To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka a nan za mu yi salama da masu sauraronmu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada.
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To ma dalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta ƙaice.
A takaice a kasar Angola jami'a mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na kurkun da aka kada wanda aka fitar jiya Alhamis a cewar hukumar zaben kasar wadda nan take ta fuskanci ja daga jami'iyar adawa. Manzon Majalisar Dinkin Duniya na musamman a kasar Sudan ta Kudu ya yi gargadi jiya Alhamis cewa kasar na fuskantar barazanar fadawa cikin rikici mai tsanani muddin ba a warware wasu manyan matsaloli ba gabanin zaben da za a gudanar baɗi. Wani ƙaramin jirgin ruwa mai ɗauki da mutane 100 ya tuntsire a ƙasar Brazil jiya Alhamis inda mutane aƙalla 18 suka mutu. Wannan shine karo na biyu da aka yi mummunan hatsari a ruwan yankin a wannan satin. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar wasu 'yan jam'iyyarsu ta Republican. Wannan karan ya ciccike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin ƙasar za ta iya ci a majalisance. A jerin saƙonnin Twitter da ya aika, Trump ya ciccike shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell da kuma kakakin majalisar wakilai Paul Ryan saboda makalabatun iyakanta bashin da wato gwamnati za ta iya ci a kasar.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Hiro Jodo ne da ya ba da umarni da injiniyanmu Patrick Deya. ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai anjima da hantsi. Mun dawo muku da wani sabon shirin.